من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعينك يا مولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
واتيك بعد كراتو من التفسير أيوكا نظامي كراتو أهنكلي سبودا مرة تنافو تكاماني saboda haka dole a bi a hankali tunda babu farfesun kazan da zai maganin muran nan. A yau Alhamis 9 ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda ya zama daidai da 26 ga watan 2 miladiyar annabi Isa ibn Maryam alaihi salam a Gregorian calendar, idan ya tabbata shekara 2026 daidai. A yau za mu tashi, ko za mu ci gaba daga aya ta 8 a cikin suratul Tahrim. Haka ne ko? Mai Allah ta'ala yake.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير.
وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكي إيماني توبوا إلى الله توبة نصوحا كتوبة ذوى دع الله توبة عند التتيا أو تقراء توبة نصوحا maimakon nasuha sai a ce nusuha. Ku tuba zuwa ga Allah, wato tuba ta gaskiya. In aka ce nusuhan, kaman daga nasiha ne. Abinda ake nufi da nasiha, wato kalman da mutum zai faɗe ta, akwai gaskiya a cikinta kuma tana da muhimmanci. In an ce wane ya tashi ya yi nasiha, mai ma'ana ya tashi ya tsora mutane akan gaskiya, ko ya faɗa musu gaskiya. Abinda ake nufi da nasiha kenan. Yasa aka ce addinu an-nasiha, kulna liman qala lillah, har zuwa karshen hadisin. Saboda haka ya ayyuhallazina amanu, ya kowanne da kai imani, tubu ila Allahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya. Fa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, kuma yayi kusa idan kun tuba Ubangiji zai gafarta muku kurakuranku. Asa a wajen Allah mujiba ce. A cikin Qur'ani ka kaf, duk inda aka kawo asa aka ce mujiba ce ko wajiba ce, in banda wurare guda biyu ko guda uku, amma wannan wuri bai daga ciki. Saboda haka tabbas idan mutum ya tuba kuma ya cika sharuɗan tuba, to Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa. Shine asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, lalle Ubangiji zai kankare muku kurakuranku na baya. Yasa hadisi yace at-taubatu tajibu ma qablaha, lalle tuba tana janye duk laifuffukan da aka yi a can baya. Saboda haka koda mutum ya sake komawa zuwa ga aikata wannan laifi, idan ya aikata ya sake tuba, to Allah tabaraka ta'ala zai yafe masa. Haka dai mafi yawan malamai suka ambata. Na'am, wa yadkhilukum jannatin, kuma zai shigar da ku gidan aljanna. Wannan shigarwa cikin gidan aljanna an ce maqufun ala, hanya al'asinsa ne akan an yukattira ankum sayyi'atikum. Saboda akwai wata kira'a wa yudkhilukum jannatin wa yudkhilukum, saboda aka tubu ila Allahi taubatan nasuha li yudkhilu, wato li yudkhilukum shine yudkhilukum shine jawabinsa, tunda an ce tubu umurni ne, yudkhilukum shine jawabinsa. Amma a wannan kira'a da malai karanta mana wa yudkhilukum jannatin, Allah zai shigar da ku gidajen aljanna, tajri min tahtiha al-anhar, waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-ginen. Yawma la yuqbilu Allahu an-nabiyya, a ranar da Allah baya tozarta annabinsa, wallazina amanu ma, da waɗanda suka yi imani tare da annabi. Saboda duk wanda ya yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana son a tayar da shi ranar takin alkiyama a cikin tawagan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ya gwada idan baka tashi a cikin tawagan annabi ba, kana can gefe, to ko menene yana iya faruwa gare ka. Amma in kana tare da manzon Allah, to zai yi wahala a ce wani mummunan abu ya same ka. To ko a duniya ne, idan ka yi riko da sunnonin manzon Allah, to ba za ka shiga cikin kaskanci da wulakanci ba. Saboda haka shine Allah ta'ala yace yawma la yukhzillahu an-nabiyya, ranan da Allah ba zai tozarta annabin nan ba. Shine wanda aka fara wannan sura da sunansa ya ayyuhan nabiyyu, kamar yadda masu kira'an warshi suke karantawa yawma la yukhzillahu an-nabiyya, yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim, haskensu yana tafiya a gabansu da gefen damansu. Akwai masu karantawa nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi imanihim, bi ma'ana haske yana tafiya a gaba gare su da kuma imaninsu. Wannan ya gwada gwargwadon imaninka, gwargwadon iman, wato hasken da zaka samu wajen tsallake siradi wanda aka tsora akan wutan jahannama kafin aje gidan aljanna. Allah ya kubutar da mu. Ya kuluna suna cewa rabbana, ya Ubangiji atimim lana nurana, suna addu'a suna ya Allah ka cika mana haskenmu, wa ghafir lana, ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu, kar a mana dogon bincike, kar a kama mu da laifuffukanmu. Mu'minai za su faɗi haka ne a yayin da suka ga haskenmu na tikayya dushe, sai su yi addu'a. Wannan ya gwada ranar tashin alkiyama ma akwai addu'a kenan. Addu'a ba ta karewa a duniya. Idan kana son ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, idan ka yi imani ka rike addu'a. In ka rike addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala zai sauwake maka duk abin da baka tsammani. Saboda haka a rike addu'a, a roki Allah, a kira Allah, ba a roki wani kato ba, ba ka kira wani kato ba, ko kuma ka dogara da wani ubangida. Ranar da aka karya Ubangidan kai ma an karya ka. Saboda haka tunda babu annabi da yake da rai a yanzu da za ka rike shi, babu manzon Allah da yake da rai a yanzu da za ka rike shi, kuma mafiya yawan waliyan da ake magana so suka kira kansu waliyai, ba Allah ne ya kira su waliyai ba, kaga babu tabbaci kenan. saboda haka ka rike Allah, ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zai sa ka samu kwanciyar hankali duniya da lahira. Na addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske. Sannan kuma suna cewa innaka ala kulli shay'in qadir, lalle ya Allah kai dinnan mai iko ne bisa dukkan komai. Anin Nu'man ibn Bashir, an samu hadisi daga Nu'man dan Bashir, Allah shi kare yadda da shi, yace sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul, naji Umar dan Khattab yana cewa ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wanda kai imani, tubu ila Allah tawbatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah, wato tuba wanda take ingantacciya, tuban gaskiya kenan. Qala yudnibu dhanba thumma la yarji'u fihi, mutum zai aikata laifi amma ba zai sake komawa zuwa ga wannan laifi ba. Abinda ake nufi da tuba ingantacciya kenan. Walihada qala al-ulama, yasa malamai suka ce at-tawbatun nasuha, wato tuba ta gaskiya, huwa an yuqliya anil dhanbi fil hadir, shine mutum ya bar aikata laifi, wa yandamu ala ma salafa minhu fil madi, yayi nadama a bisa abin da ya shuɗe a kansa. Sannan na uku, wa yazimu ala alla yaf'ala fil mustaqbal, sannan ya kudurta nan gaba ba zai sake aikatawa ba. To kaga sharuɗan tuba guda uku wanda mai littafin ahlali ya ambace su sun bayyana ala. Yake annadamu ala ma fata wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbi fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Abinda mai ahlali ya faɗa shine mai tafsirin Ibn Kathir ad-Dimashqi ya ambata a cikin tafsirin sa da sauran malamai. Saboda haka idan mutun yayi nadama ya ci nasara. Saboda annabi ya ce annadamu tauba, nadama ma tuba ce. Sannan na biyu, mutum ya kudurta wato ya bar aikata laifin a lokacin. Ko da akwai waɗansu hanyoyin da za su kai mutum zuwa ga saɓon Allah, to ya yi ƙoƙari ya kauce ma hanyoyin. Idan akwai abokai waɗanda za su taimaka maka wajen saɓon Allah, to ka yi ƙoƙari ka kawar da abokan. Kai ko matar aure ce, matarka za ta taimaka maka wajen saƙon Allah, to ka rabu da ita ka je ka nemo saliha. Sannan idan iyaye ne za su sanya ka ka kauce ma'ainihin dokokin Allah, Ubangiji ta'ala ya ce kuma kana iya share su a wannan ɓangare, amma kuma a sauran ɓangaren rayuwa wannan ka taimaka musu. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan suka maka umulni ka yi shirka da Allah, ka saba wa Allah, Allah ya ce falato kai huma, kar ka yi musu biyayya, amma wa sahib huma fi duniya ma'rufa. Saboda haka abinda ake nufi wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha, ya bar aikata laifi a lokacin in kana mutalabbisan biha, idan ya kasance yana gauraye da hanyoyi ko da sabubba na zuwa ga aikata waɗannan laifuffuka ya yi watsi da su, to hakan zai taimaka masa. Saboda haka ko gari ne idan kana saɓon Allah, ga garin da baka saɓon Allah, to ka yi hijira ka koma inda baka saɓon Allah. Idan anguwa ce ma haka, idan mace ce ma ka rabu da ita, idan abokai ne ma ka rabu da su, idan wajen aiki ne ma ka rabu da wannan, domin ya fi maka zaman lafiya duniya da lahira. Sannan kuma mutum ya kudurta a zuciyarsa ba zai sake aikata wannan laifi ba har ya zuwa ranar takin alkiyama. To wannan ainihin point din ko sharadi, malamai suna cewa idan mutum ya kudurta sai kuma wata kaddara ta fada a kansa ya sake aikata wannan laifi, to tubansa na baya da ya yi ta lalace kenan, ko kuma idan ya sake wata tuba Allah zai karba ko ba zai karba ba. To zance mafi inganci idan ka tuba ka cika sharuɗan tuba, Allah ta'ala zai karbi tubanka. Idan ka sake aikata laifi ka sake cika sharuɗan tuba, to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubanka. Sai dai wannan nukta, bi ma'ana wannan point din, yana da wahalan kiyayewa. Yasa aka ce duk abin da yake sa ka aikata laifi, to ka yi ƙoƙari ka kauce ma wannan abin. To idan ka kauce, shine ƙudurinka zai zamo ingantacce ba tare da an samu matsala ba. Waɗansu malamai suna ƙarawa da istighfari, mutum ya ta neman istighfari duk inda ka zauna, astaghfirullah al-azim al-jalila, ko duk inda ka zauna astaghfirullah, 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 shine mafi karanci. idan kana son ka kara kuma kana ciye cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi, ya Allah ina neman gafaran ka, ina tuba zuwa gare ka. Idan ka san ka aikata laifuffuka a can baya, to ka yawaita yin istighfari. Sannan kuma waɗansu malamai ma sun ce ko baka aikata laifuffuka a can baya ba, ka yawaita yin istighfari, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa ya ce yana neman gafaran Allah a kowace rana kafin rana ta fadi, bi ma'ana daga fitowanta har zuwa faduwanta 70 marra, wato sau 70 a wata ruwaya sau 100 annabi yake neman gafara. To idan manzo Allah ya nemi gafara sau 100, kai sai ka rike carbi kai sau 100 ka tal, a'a ai kai cikin carbi sau malala kai kai kawai har zuwa lokacin da ka gaji. Dalilin da yasa za ka ga waɗansu idan suka zo suna istighfari ba sa tsayawa kan istighfari kawai, sukan haɗa hadda tazbihi subhanallah ko takbiri Allahu akbar ko haylala la ilaha illallah ko hawqala ko haykala bi ma'ana la hawla wala quwwata illa billah, ko kuma su haɗa da salatin annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To waɗannan alkaluma da muka ambace su daban-daban suna da muhimmanci ainihi. Kowanne mutum ya rike to ya kama tudun tsira, amma abinda ake so a haɗa su duka, kayi wannan kayi wancan kayi wancan, wani lokaci ka zo ka karanta alkur'ani idan ka gaji, can wani lokaci ka sake karanta alkur'ani haka dai, kamar yadda in ka je sada zumunci shi ma wani ci gaba ne, idan ka bada kyauta shi ma wani ci gaba ne, ko in kai sallar nafila da addu'o'in da za ka yi, kowane ɓangare yana taimakawa wajen kankare kurakurai da karɓan tuba da kuma karɓan istighfari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Na sannan kuma dalin dadawa malamai sun yi bayani, kuma in kana alhaqu li adamiyyin, amma idan haƙƙi na ɗan adam ne, akwai haƙƙin ɗan adam a ciki, to akwai raddul mazalim, mayar da zalunci. Saboda haka sharuɗan tuba ba za su cika ba sai idan mutum ya mayar da zalunci dukkan abin da ya zalunta. Sai dai zalunci kashi biyu ne, akwai zalunci na concrete abu wanda ka kwace ma wani, akwai kuma zalunci na abstract abu wanda yake ba za a iya taɓa shi ba. Na farko na concrete abu shi ne kamar dukiyansa, idan ka taɓa, ko kuma wani abin da ya mallaka, kamar a ce ka masa sata ko ka zalunce shi ko ka masa kwace, to kaga wannan concrete abu ne. Amma in ka zage shi ka ci mutuncinsa ka yi banta shi ka yi gulmanta, wannan zalunci ne wanda yake abstract zalunci. To malamai sun ce duka waɗannan guda biyu idan kana son wanda kai masa wannan zalunci ya kai maka, idan concrete abu ne ka ɗauka ka je ka biya shi. Dama ka yi aiki a wata ma'aikata, an turo maka kuɗin talakawa duka ya ta giggirbe su har sai da kai aiki shekara 35 ka yi ritaya, yanzu kuma kana da shekara 60 ka yi ritaya aiki na shekara 35, wannan ya gwada tun kana da shekara 25 kenan kake aiki, haka ne ko? To tunda ka kai shekara 60 ko 35 kana aiki, ya kamata a ce ka zama dattijo, abubuwan da ka aikata a can baya wato ka yi tunani ka nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka. To sai ya kasance akwai dukiyoyin al'umma a hannunka, to yaya za ka yi? Wasu malamai suka ce kuɗaɗen da ka kwashe a wata ma'aikata sai ka zauna ka yi kiyasinsu, ka ce ni fa na ci miliyan kaza, saboda haka tunda ka ci miliyan kaza bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba, sai ka haɗa waɗannan miliyoyin sai ka je ma'aikatan ka ce ga wannan kuɗi daman an bayar da su ne domin a gina firamare ko a gina asibitoci ko a sayi magunguna ko a inganta musu ruwa ko kuma a gyara musu hanya ko kuma a ba su tallafi ko abu kaza, amma na cinye, saboda haka gashi yanzu na dawo ku aiwatar musu da wannan. Idan kuma ka haɗu da babban ƙwariya ce wanda da ka miƙa sai aka sake handamewa, to in an je lahira kai ka kubuta kai tuban da kai, Allah zai karbi tubanka. Ina fata an gane. To waɗansu malamai kuma suna cewa yanzu idan ka ɗibi kuɗaɗen ka mayar ma'aikatan, to me yiwuwa za ka samu waɗansu azzalumai waɗanda su sun fi ka rashin tsoron Allah, to me ya kamata ka yi? Shi ne inda ka san ka cinye musu kuɗin firamare sai ka je ta gina musu firamare, inda ka san ka cinye musu kuɗin famfunansu, ka je a tone musu famfuna, ko kuma a tone musu rijiyoyin burtsatsai. Inda ka san ka cinye musu kuɗaɗen maganinsu, sai ka sayi magani ka ce ga shi ka bayar, daga cikin gratuitinka ne aka biya ka, shi ne ka zo ka bayar taimako. Sauran tsakaninka da Allah, dama abin da baya da kyau mutum zai fito fili yana bayyanawa ne? Ai, ba zai fito fili yana bayyanawa ba. Ai, ko kai kana yaran shago ne? Akwai yaran shaguna da yawa ina ganin su a nan. Saboda haka duk wanda ya ci kuɗin shago, kuɗin da ba a bashi ba, to ya ci kuɗin zalunci, kuma Allah tabaraka wata'ala ba zai halatta masa ba. To amma idan ka yi wuya, ka fara kuɗi, ka samu kuɗi mai yawa, kana son ka biya ubangidanka, to sai ka yi lissafin abinda ka cinye. Idan ka tattara shi, shikenan sai ka je ka ce to mai gidana yau na tuna da kai ne, yau na kawo maka babban kyauta, ko kuma na fitar da zakka ne, tunda kai ka durƙusa, ni kuma Allah ya sa na miƙe, to na kawo maka zakka ga naira miliyan biyar, na baka zakka. Sai ka bashi miliyan biyar, shi kuma zai ce Allah ya saka maka da alheri, Allah ya saka maka da alheri. Kar ka tsaya kana ce mai gida, wato fa wannan kuɗi miliyan biyar ɗin nan, zaman ci wato wannan nayi ne na shekaru kaza, ba a haka, ba a yin haka. Saboda in ka bayyana masa, wallahi wani zai iya yin zuciya ya ce miliyan biyar ba zan karɓa ba, kuma cutana da kai Allah ya isa, kuma sai Allah ya mana hisabi ranar tashin alkiyama. Duk kyautata wanda na maka, da yadda na riƙe al'amarinka, kai baka gani ba sai da ka cuce ni, to Allah ya isa, kuma Allah ya isa nan ba zan janye ta ba. Sai kaga ka shiga tashin hankali, nun ba mai kalmato wannan ubangidan sai Allah. Kuma idan an bari an je lahira, lokacin da Allah zai kalmato shi, ka sha wahala, kafin a kalmato shi an sha wahala. To shi yasa ake cewa ba a fallasa kai. In kuma kaga dan dama dama ne wanda zaka iya mata bayani, ka ce mai gida ka san fa yaron gida dama, amin halalin amin haramin ne. Saboda haka mai gida mun san ne akwai irin dan cuwaci wanda muka yi, amma ga wannan mai gida na dan rage hanya. To kaga tunda ka bashi ka ce ka rage hanya, yana tsammanin wata rana zaka sake kawo masa, to shikenan sai ku wanye lafiya. To amma kuma in baka samu dama ba, ya zaka yi kenan? Sai kai ta istighfari a je lahira da haƙoƙin mutane. Alhali ga hadisin Abu Huraira, Allah shi ƙara yadda da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana bayani ma sahabbai, yace ya ku sahabbai, wallahi duk wanda ya tabbatar akwai zalunci a kansa, ya zalunci wani, to yayi kokari ya sasanta ko ya daidaita wannan zalunci tun kafin ya tafi lahira. Saboda in ka je lahira za ka rasa abinda za ka biya shi da shi, sai dai a ɗauki kyawawan ayyukanka. Kai ka yarda da haka? Saboda haka tun farko mutum ya kauce ma zalunci, ko da cin mutunci ne, tunda annabi ya ce sai babul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ka zo ka zagi mutum babu gaira babu dalili, kai masa ƙarya, kai masa gulma, musamman ma masu amfani da social media, abinda mutum ya ga dama ya dambara akan mutum ai ta yawo da shi a duniya, to wallahi ka tabbatar yawan waɗanda suka yi mummunan comment, suka yi mummunan addu'a ranar takin alkiyama, duk sai an tara ku waje guda, in ba ku yi sa'a ba duk jahannama za a kai ku. To a yi taka zanzan. Saboda haka akwai mayar da ainihin zalunci, akwai mayar da zalunci, wanda mutum ya yi idan ya zalunci wani bawan Allah, to ya yi ƙoƙari ya mayar da zalunci. Na'am. Sannan kuma akwai littafin da muka rubuta, muka tattara abubuwa da yawa daga ciki. Mutum idan zai tuba, ya yi ƙoƙari ya tuba kafin mutuwa ta zo ta ɗauke shi. Walaysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an. Duk wanda suke aikata miyagun ayyuka, in suka zo mutuwa suka ce sun tuba, inni tubtu al-an, Allah ba zai karba ba. Wala ladina yamutuna wa hum kuffaru, duk wanda ya mutu da kafirci idan ya tuba a lahira, Allah ba zai karba ba. Sannan kuma mutum ya tuba kabla an yi gargar, kafin ya kai gargara. Annabi ya ce duk wanda ya tuba kafin ya kai gargara, to Allah zai karbi tubansa. yaushe ne gargara shine lokacin da mutum ya gangara ya ga mutuwa zala abu na gaba mutum ya tuba kabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha tun kafin rana ta fito daga yammacinta rana tana fitowa ne ta gabas ta fada ta yamma amma a ranan karshe ranan da za a yi takin duniya rana za ta fito ta yamma ne wannan Allah ya ba da labari kamar yadda manzon Allah ya tabbatar indirect an ambata sannan kuma manzon Allah ya ambata directly kuma manzon Allah ya yi bayanin cewa a yamma din nan akwai wata katuwar kofa wanda take bude ana kiranta babu tauba kofa ce ta tuba duk wanda ya tuba daga laifin da ya aikata Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa ta wannan kofa amma kuma idan rana ta fito ta wannan kofa tana fitowa za a rufe kofan kiris sannan ko mutum ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi tubansa ba to don haka idan mutum ya duba zai ga sharuɗan sun kai guda bakwai ga wanda mai ahalari ya ambata mana guda uku ga wanda malamai suka kara raddul mazalim mai ahalari ya ambata mana annadamu wan niyyatu sannan kuma ya kudurta ya bar ainihin wa an yatur kalma fi tafi saatiha yayi nadama ya kudurta niyya ba zai sake aikatawa ba ya bar aikata laifin malamai sun kara da raddul mazalim idan akwai zalunci to kamar yadda wannan zalunci kaga idan cin mutunci ne babu yadda za ka yi kamar sai dai ka je ka samu mutumin kusasanta idan mutuncinsa ka taba sai dai ka je kusasanta ka ce ni fa na maka laifi idan ya tambaye ka wani laifi ne ka ce ni dai na maka laifi ka yafe mun in ya yi insistin sai ka fala to wannan ya rage naka sai ka duba ka gani ka ga me ya dace saboda ƴancinsa ne in ya ce ba zai yafe maka ba ba wanda ya sai ya tilasta shi wani kuma in aka fada masa hankalinsa ya kandada tashi ya ce in dai abu kaza ne dama ban san wanne mun wannan ba saboda haka ni ba zan yafe ba to shi yasa ake cewa ba a cika son a bayyana ba ka je ka lallabi mutum a hankali idan ka kyautata masa to shi da kansa zai ce ni in akwai wata matsala ma a tsakaninmu na yafe maka sannan kuma mutum ya tuba tun kafin ya je gargara kun ga na biyar kenan sannan kuma mutum ya tuba kafin ya mutu sannan kuma mutum ya tuba kafin rana ta fito ta yamma to da yan wannan sai an je lahira shi ba yadda ka iya amma dai ka tuba kafin ka mutu don kar ka je lahira da kafirci wannan kenan to wahal min sharbi tawbatin nasu al-istimraru ala zalika ila al-mamat shin mutumin da ya tuba ya bar aikata laifi malamai sun ce sharadi ne har ya zuwa mutuwansa ko kuma idan an dan samu tangarda na baya ya rushe idan an samu tangarda na baya bai rushe ba saboda akwai wani hadisi ba a cika kawowa wa jama'a ba hadisin da annabi yake cewa idan da fakulin laifi Allah zai kawo masu laifi wanda za su tuba zuwa ga Allah idan sun yi laifi Allah ya ce musu saboda haka in ba ku yin laifi kuna tuba Allah sai ya share ku ya kawo masu laifi suna tuba sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu da ya hadisin kuma maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in ma ba ku sabon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala zai zo da waɗanda suke sabansa amma suka saba masa za su tuba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubansu sannan kuma hadisi ya tabbatar da cewa ko sau nawa ne ka tuba kai laifi ka tuba to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubanka matukan baka je gargara ba sannan ga hadisin da ya bayanin cewa idan da mutum zai cika sama da ƙasa da laifi idan ya nemi yafiyan Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe masa amma dai banda zaluntan wani banda haƙƙin wani in dai haƙƙi na Allah zai to kaga wannan yana gwada idan mutum ya aikata laifi ya tuba bayan kwana biyu kafansa ya zame ya sake aikatawa ya tuba Allah zai karba idan an kwana biyu kafansa ya zame ya sake aikatawa, idan ya tuba Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa. Sai dai abinda ake gudu shine kada ya saba da haka, bayan ya je aikata laifi yana ce bari ya tuba sai Allah ya karbi ransa. To fa in Allah ya karbi ransa in bai ya saba ba, duk laifuffukan ba sai arabce shi da su. Ya sa ne ahalar ya ce wala yu'akhiru tawbata, ba zai jinkirta tuba ba. Sannan kuma ba zai ce hatta ya hadiyan Allah, har sai Allah ya kiyar da ni ba. Fa innahu, domin wannan yana daga cikin alama na shaqiyyin mutum, taɓaɓɓen mutum, kuma wanda basiransa ta shafe gaba ɗaya. To shi yasa ake son koyaushe mutum ko yana da laifi ko ba ya da laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Walil'awwal an yahtajja bima thabata fi sahih aidan man ahsana fil islami, haka ce duk wanda ya kyautata a musulunci, lam yu'aqab bima amila fil jahiliya, duk wanda ya aikata abinda ya aikata a zamanin jahiliya Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama shi da laifi ba. To ana kwatanta zamanin jahiliya da lokacin samartaka. Za ka samu wani ya tashi a ƙauye, shi saurayi ne a ƙauye, irin samarin ƙauyen nan, sai ka samu ba iskancin da ba sa yi. To ma samarin birane haka ne za a samu ba iskancin da ba sa yi. Wani lokaci kuma yanayi ne, yanzu da za ka taɓa alarama kafin ya auren farko, alarama ‘yan mata nawa ka yi? Zakani da Allah, ‘yan mata nawa ka yaudare su? Ya je ya shiga nema a wani wuri, an ce ya fito ya gudu, ya sake zuwa gari shafa yana neman wata, an ce ya fito ya shafe, ima ya gudu ya yi gaba. Zai kun ji Allah ranma ya ƙi ba da amsa. So ba Allah ranma kaɗai ba, ko ni idan da za a danna mun wannan tambaya ba ni da amsa. To kai ma ne na'am ɗin haka ne ko mai Allah. Kai ma za a samu ‘yan mata nawa ka nema ka yaudare su? Ana ce ka fito ka kauce. Banda irin waɗannan ‘yan ƙananan face-facen da muke ambatawa. Amma dai dai alhamdulillah ban yi irin waɗannan face-face ba. Amma za a samu mutane da yawa. Wani ma bayan ya girma ya balaga ya san fata ɗin haramun ne, sai ka samu yana yi. Amma me yawa bayan ya yi aure ya haifi ‘ya’ya, sai natsuwa ta zo masa. Sai ka ji kullum idan ya tuna shi kalansa yana ce astaghfirullah. Idan ka tambaye shi me ya faru ya ce babu ruwanka. Saboda shi ya san abin da ya aikata. To kaga zamanin jahiliya kenan. A lokacin jahiliya mutanen jahiliya suna aikata abubuwa da yawa ba tare da bin shari'a ba. To amma da musulunci ya zo suka karbi addinin Allah, to musulunci ya kankare musu duk kurakuran da suka yi can baya. Ya sa aka ce aure ko irin na jahiliya ne idan aka yi sannan mutane suka musulunta, to musulunci yana tabbatar musu da aurensu, ba za a ce a koma baya ba. Na'am. Wa man ata'a fil islami ukhiza bil awwal wal akhir, duk wanda ya munana a cikin musulunci to za a kama shi da laifin baya da laifin yanzu. Fa idza kana hadha fil islami, saboda haka wannan an ce al islam ya jubbu ma qablahu, to haka zalika tawbatu tajubbu ma qablaha. Allah ya sa mu dace. Sai Ubangiji ta'ala ya ce asa rabbukum, lalle ya tabbata Ubangijin ku an yukaffira ankum sayyi'atikum, zai kankare muku kurakuranku idan kun yi tuba lafiyayya. Wa yadkhilukum, kuma zai shigar da ku jannatin, gidajen aljanna ranar takin alkiyama, tajri min tahtiha al-anhar, waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gine-gine. Yawma la yuqbilullahu an-nabiyya, ranar da Allah ba zai tozarta annabin nan ba. Wallazina amanu ma, da waɗanda suka yi imani tare da shi. Wala yukhzihim ma, yani yawmal qiyama, ranar takin alkiyama. Nuruhum yas'a baina aydihim, haskensu yana tafiya gaba gare su. Wa bi aymanihim, da gefen damansu. Kama taqaddama fi suratil hadith, an ce waɗanda suka karanta wa bi imanihim, aka ce kira'a ce gairu mutawatira, kira'a ce wanda bata tabbata ba. To malamin mu Allah ranma yana da kyau, ku yi haƙuri. mala da mu yana daga cikin wadanda Allah tabaraka ta'ala ya ba su ilimin qira'o'i daban-daban bayan mahaddacin qur'ani ne kuma yana da ilimin qira'o'i daban-daban da wani lokaci za ku ji muna ta fadin akwai qira'o'in da suka tabbata akwai wadanda ba su tabbata ba to sai an yi hakuri don wata rana za a ji ajin kaman bambara gwai amma abu ne na ilimi saboda fassara al-Qur'ani da qira'o'i daban-daban yana daga cikin tafsirul Qur'ani bi ra'ayil maqbul a cikin science of Qur'an studies fassara al-Qur'ani da qira'o'i daban-daban shi ma wani ilimi ne na musamman na'am yaquluna suna cewa rabbana atimim lana nurana ya Allah ka cika mana haskenmu wa gafir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai to a lokacin da za ku ga hasken munafikai ranar takin alkiyama wato ya dushe saboda idan aka je filin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya hada kowa da kowa zai sa kafirai su ware waje guda zai ce masu imani su ware waje guda a lokacin da masu imani suka ware waje guda to za a samu munafikai sun shigo cikinsu saboda me saboda tare suke a nan duniya ana sallah tare ana azumi tare ana jin tafsiri tare wani kuna zaune da shi waje guda kuna sauraron tafsiri amma asali in aka binciki zuciyarsa munafiki ne shi yasa wanda yake da cutar munafiki to yana da mummunan cuta to an ce wa antabil yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku koma gefe to za su koma gefe mu'minai idan suka koma gefe to munafikai za su bi su to amma inda ake bambantawa tsakanin aya da tsakuwa shine za a ce to ku tsallake siradi ku kama hanya ku mu'minai ku je gidan aljanna wato malafikai za su ɗauka aljannan nan kawai za a je hanya ne taram yadda munafiki ya ɓata a cikin masallata ko a cikin muminai ko a cikin musulmi haka yake ganin zai ɓata a cikin tawagar shiga gidan aljanna ba za a gane shi ba da sai a ce su kama hanya su tafi sai sun kama hanya sun ɗauka babbar hanya ce sai a ce to akwai wutan jahannama kuma akwai sirabi a kan wutan jahannama ta nan za a wuce shi yasa waɗansu malamai suke da fahimtar cewa ba za a yi hisabi ba sai an tsallake siraɗi amma idan aka tsallake siraɗi duk wanda aka yi musu hisabi to zai kasance hisabin yasiran ne aljanna za a ce su je don ba wanda za a ce masa ya dawo baya amma mafiya yawa suna cewa kafin a je siraɗi to za a yi hisabi to wani ba mamaki ya ce ya aka yi aka kyale munafikai ai ya kamata mala'iku su abin nan kama su nan da nan mala'ika yana ganin takaddan munafiki zai iya ganewa amma yadda yi munafinci ya yi yaudara a nan duniya to shi ma haka za a kyale shi a yaudare shi ranar takin alkiyama yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma hum yashurun tun da su ba sani ba su ba san cewa Allah zai kama su da laifi ba kamar yadda ayan bakara ta ambata yukhali'una allaha suna yin yaudara ga Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani haka ce babi ne na mufa'ala mukada'a alhali kuma su ba sani ba wama yakhda'una illa anfusahum kuma yukhadi'una illa anfusahum babu wanda suke yaudara sai kansu alhali su ba sani ba wama yashurun ba su sani ba sai idan an je tsallake siraɗi sannan za su gane kuskurensu ina fata an gane to shi yasa a cikin suratul hadid mun fassara wannan aya yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna نقتبس من نوركم كي نرجئ وراءكم فالتمسوا نورا قال عند منافقي مزاد ما تعزاسك ما ولن لفقي إيماني للذين آمنوا بأن لسك إيماني انظرونا أو تكراء أنظرونا ذاتك أنظرونا لأن الحمزة ذات كاتا تكي ينكوا ثم ما في إيماني ذاتك كيل أرجئوا وراءكم sun da daman sun zo wannan yana da hakkensa wannan yana da hakkensa sun zo za su tsallake sirabi lokacin da suka zo wajen tsakiya sai hakkensu ya ɗauke gaba ɗaya sai suka ce ma waɗanda suke tare abokansu suka ce wa masu imani ku saurara mana ku ɗan san mana kaɗan za mu ɗiba daga cikin hakkensu shi kuma wanda ya gaba yana tsoron idan ya dawo baya ana iya mayar da shi baya gaba daya yanzu kai in ka je tsallake sirabi Allah ya sa ka tsallake sai wani ko babanka ne ko mamanka ta kira ka za ka dawo ina za ka dawo domin wajen ba wajen wargi ba ne in mutum ya riga ya tsallake sai dai kuma daga baya kawai ya ce Allahumma sallim sallim tunda annabawa da manzanni ma suna gefe suna cewa Allahumma sallim sallim to a lokacin da bayin Allah suka ga munafikai hakkensu ya ɗauke kuma suna ta ihu suna neman agaji to shine za su yi addu'a za su ce rabbana atimim lana nurana ya Allah ka cika mana hakkenmu har mu tsallake sirati gabaɗaya wa ghafir lana ya Allah ka gafarta mana kada ka kama mu da laifuffukanmu ko da kurakuranmu innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai to Allah ya kubutar da mu sai Allah ya ce mai
يا أيها النبي دع الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
لا فيك فاك كرا ده من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما الله تعالى يباشق منين مسمى يتي يا أيها النبي يا كيوان لن النبي يا أيها النبي يا أيها النبي ya kai wannan annabi jahidil kuffara aka ce kai jihadi akan kafirai wal munafikina da munafikai wa galub alaihim ka tsananta musu wa mawahum jahannam makoman su mutan jahannama ne makoman su mutan jahannama ne wani yana karanta wa mawahum jahannama wa mawahum jahannama kuma kuskure ne da mubtada ne da khabar wa ma'awahum mubtada wa huwa mudahum hum inna mudahum ilayhi wa ma'awahum saboda haka jahannamu ko kuma wa ma'awahum hiya jahannamu makoman su ita ce wutan jahannama saboda haka jahannamu din kamar ne imma kamar al-awwal wa imma kamar al-thani wa ma'awahum jahannamu wutan wato makoman su wutan jahannama ne da kafirai da munafikai duka wa bikal masir kuma wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske ya kulu ta'ala Allah madaukaki yana cewa amiran rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana umurni wa manzansa bi jihadil kuffari wal munafiqin ya yaki kafirai da munafikai ha'ula'i bi silahi wal qitali wa ula'i bi iqamati al hudud alaihim wadannan kafirai su za a yake su ne wato bi silahi wal qitali za a yake su ne da makami da kuma me wato da ainihin makami a yake su a wajen yaki su ne kafirai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi yakoki da yawa ko yake yake da yawa kamar yadda ya tura rundunan yaki masu yawa waɗanda suka yaki kafirai abinda ake nufi da kafirai su ne waɗanda suka ce ba za su karbi addinin Allah ba kuma a wancan lokaci ko da wasa ba su furta kalman shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ta furtawa ko da wasa saboda haka waɗannan su ne kafirai annabi ya yake su kuma a ka'idar musulunci duk inda kafirai suke to ba a barin su in dai ba su bar musulunci ba to su ma ba za a bar su ba kuma ayoyin jihadi Allah tabaraka wa ta'ala bai soke su ba kai dai kawai yanayin duniya ne da lalacewa shine aka shiga cikin matsala amma ba mamaki in muka je lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye mu dangane da wannan nukta don umarnin da aka yi ma annabi ba wai umarnin ya tsaya a kansa shi kadai bane a'a ya shafe mu gaba daya ya ayyuha annabiyyu jahidil kufara wal munafiqina ai kaman ya ayyuha annabiyyu ya kai wanda ku wato ya kai wannan annabi sannan wallazina amanu da wanda suka yi imani jahidul kufara wal munafiqina ku yaki ainihin kafirai da munafikai waglidu alaihim ku tsananta musu wa mawahum jahannam makoman sautan jahannama ce kuma ai babu inda aka ce manzo Allah shi kalansa ya fita ya je ya yaki babu inda annabi ya je ya yaki shi kalansa duk lokacin da yake fita yana fita ne tare da sahabbai waɗanda suka amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala kuma bayan manzon Allah ya bar duniya khalifofin da suka biyo bayansa babu khalifan da bai yaki ba Abubakar bin Abi Quhafa shekara biyu da wani abu yayi yana khalifanci amma duk da haka sai da yayi yaƙe-yaƙe daidai gwargwadon abin da zai iya sannan bayansa aka samu Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sai da yayi shekara wato wajen goma da ƴan watanni shi ma sai da yayi yaƙe-yaƙe masu yawa hakali ma mutulunci ya samu karɓuwa ne da bazuwa a zamanin Umar ibn al-Khattab Allah shi ƙara yarda da shi tunda sai da ya ga karyewan manya-manyan sarakuna waɗanda yake a zamanin annabi su ake jin tsoro amma a zamanin Umar ibn al-Khattab sai da musulunci ya karya su kamar Kisra da ainihin Kaisar Kisra na ainihin Farisa da Kaisar na ainihin Romawa sannan zamanin Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya shekara kusan goma sha biyu yana khalifanci kima a zamaninsa sai da aka yi yaƙe-yaƙe masu yawa domin daɗin inganta musulunci da fadadawa haka ma zamanin Ali bin Abi Talib da yi shekaru huɗu da wani abu yana khalifanci kima sai da aka yi yaƙe-yaƙe iri daban-daban sannan ga zamanin Muawiya bin Abi Sufyan wanda yake shi ne farkon wanda ya assasa daula Umayya sai da ya shekara kusan ashirin yana gwamna a ƙasar Siriya sai da ya shekara kusan ashirin yana khalifa shi ma an yi yaƙe-yaƙe a zamaninsa daula Umayya daula Abbasiyya har aka zo daula Usmaniyya har aka zo daula wato Saudiyya wanda aka yi a Najeriya shi ne wanda Sheikh Usman bin Fode ya jagoranci jihadi na ainihin kafirai saboda haka ya ayyu annabi jahidil kufara ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai ba wai ya tsaya akan annabi ne shi kadai ba har da waɗanda suka yi imani tare da shi wal munafiqina da munafikai su kuma ana yaƙan su ne da me ana yaƙan su ne da wa'azi dama jihadi kashi biyu ne akwai na makami akwai na wa'azi yanzu kun ga duk abin da muke yi din nan muna jihadin wa'azi ne jihadin makami sai wanda yake da fawa saboda in kana gwamna akwai jihadin da za ka yi wanda ba gwamna ba bai sai ba idan kana da madafan iko na gwamnati akwai kokarin da za ka yi wanda baya da wannan madafan ikon ba zai iya yi ba saboda haka kowa ya yi kokari ya yi jihadin irin nasa kamar yadda mai sai da tumatir ko mai sai da kayan miya a bakin hanya shi ma akwai irin jihadin da zai yi ka gani wanda yake makale a gida yake zaune a gida ba zai iya yin wannan jihadi ba kowa sai ya yi irin nasa saboda an je lahira akwai tambaya wace gudumawa ka ba da addinin Allah wani irin ci gaba ka kawo wa addinin Allah kale idan ka kawo addinin Allah ci baya to za ka sha wahala jahidil kufara wal munafiqin aka ce munafikai ba a iya yaƙan su saboda munafikai su suna faɗin kalmar shahada ana sallah tare da su ana azumi tare da su amma munafikai ne sai dai munafikai sun kasu kashi biyu akwai munafikan zamanin annabi waɗannan su ne jigajigan akwai kuma munafikai irin namu na yau ko da yake na lura irin na zamanin annabin ma akwai su a zamanin yanzu na zamanin annabi sun bayyana musulunci sun ɓoye kafirci a zamanin yanzu akwai waɗanda za ka samu su ma sun ɓoye kafirci sun bayyana musulunci saboda muna da yawa wani saboda jahilci, wani kuma saboda tsinanne ne dama. To amma ƙananan munafikai su waɗanda nasu da sauki su ne kaso na biyu, su ne wanda annabi yake iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana wa iza khatama hajara. A nan ya faɗi sifofi guda hudu. Iza haddasa kazaba, in zai ba da labari sai ya ƙarya, wani haka Allah tabaraka wa ta'ala yi shi. In dai ne ba da labari sai ya yanko ƙarya, kuma har malamai ana samu masu yanko ƙarya, har Allah rammomi ana samu masu yanko ƙarya. To alama ce ta munafinci wannan, ba a cewa wato shi kafiri ne, a'a, domin saboda tunda bai ɓoye kafirci ba, sai dai wannan halin ba hali ne mai kyau ba. Ko idan aka baki amana ya cinye, mai wa'azi ma ana iya baki amanan kudi sai a nemi kudin na rasa, kuma ka zo ana neman kudi ya ce guguwa ta ɗauki kudin, daga nan kuma cefanin gidansa ne ya cinye kudin, saboda bai da amana. Kamar yadda ake samun leman baya da amana, haka za a samu ko malami ko liman shi ma sai a samu baya da amana. Za a ce wani kan akwai wa'adi akwai karatu amma banna maganin kudi, in dai harkan kudi ne karkusa shi. To kaga akwai alama ta munafinci, da mutumin da zai yi alkawari ba zai cika alkawarin ba, yasa kullum muke wa'azi ma 'yan siyasa. Sai dai kuma idan ka yi alkawari ba za ka iya cikawa ba, to kuma kar ka zo ka yi wa mutane walawala, saboda walawalan ma ba hali ne mai kyau ba. Amma in dai ka yi alkawari to ka cika alkawarin, in ba ka cika alkawari ba alama ce ta munafinci. Da mutumin da za a yi husuma da shi sai ya tawaye, mutane ana son a sasanta wa sulhu khair, amma shi sai ya ki, saboda me? Saboda shi yana da kuɗi ko yana da matsayi, wannan an fi samu ga masu mulki da masu kuɗi. Abinda ake so idan aka samu saɓani a sasanta, kai ka haƙura, wannan ma ya haƙura, a zo a haɗe waje guda, saboda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata. Saboda haka munafikai kashi biyu ne, akwai munafikai bambancin su da kafirai kalan ne. Sune innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, sune aka ambace su cikin wannan aya. Amma akwai munafikai waɗanda yake su ba kafirai ba ne, su kuma ta wajen ɗabi'a ne, abinda ake so su gyara ɗabi'unsu, kada wannan abu ya zama musu illa ranar takin alkiyama. Saboda haka ya kai wannan annabi, jahidil kufara wal munafiqina waghluz alaihim, wato ka ainihin yaƙi kafirai kuma munafikai ka tsananta musu. Duk wanda za a zo masallaci a yi wa'azi, bayan an yi wa'azi ya ce aidan yake yi, to ya kama kansa, ya kama kansa. Ko yanzu da kuke ji na ke takura Allah ramma, ai wani abin ina fada ne, kawai ina buga misali da shi ne domin karatu ya yi daɗi. Saboda shi ya fi kusa da ni, na fi ganinsa, na fi ganin arhamsa. Amma misali zan zance, ai kai ma munafiki ne, to kaga misali kenan, to kaga har wani ya tunkuyar da kansa ko ya rufe. To ana buga misali haka ne kawai a bajin wa'azi. Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da mu. Wa ma'awahum jahannam, saboda haka waɗannan da bale makomansu jahannama ne, wa bi'sal masir, kuma wannan makoma ta yi muni ƙwarai da gaske. To sai waɗansu ayoyi guda biyu lafiyayyu. Da farko an fara tsangwaman matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daga kan guda biyu aka fada kan masu yawa duka, aka hada da matan duniya duka. To ba mamaki wani ya zo ya ce, kai ai duk inda mace take tana da kaskanci, ba ta da daraja ko kaza da kaza da kaza. To shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo abinda zai saita kwakwalwanmu. A cikin mata akwai masu daraja, waɗanda yake sun fi ma maza daraja, wallahi idan maza da yawa suka yi wasa ranan takin alkiyama sai sun sha mamaki. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da waɗansu mata a cikin Alkur'ani, a cikin waɗannan ayoyi guda biyu da bamu karanta, wanda yake shine darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala. Abinda muka bala daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.